This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 25 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Daga ƙarshe, shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rattaba hannu kan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26. Hakanan Amurka ta samar wa Ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack MC a watsayin wani bangare na tallafin sojin dalar Amurka miliyan 300 da Amurka ta baiwa Kyiv a tsakiyar Maris. Sojojin Isra'ila suna shirin girke bataliyar dakarun kota kwana zuwa zirin Gaza, wani mataki da yake zuwa a sa'ar da Isra'ila ke shirin mamayar Rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kasar Kamaru da Kongo na kokarin dakile sake bullar cutar kandar buri.
Ya zuwa yanzu mutum fiye da 97 ne suka kamu a cikin kasashe sama da 100. Ganin haka ne yasa kasar Kamaru tare da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo suke gudanar da wani taro.
Za a ji ci gaban wata hira da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, inda za a ji koshin tawagarsa na shirin tsunduma cikin APC da dai sauransu.
Babu magana akan cewa wai hanya ce ta kowa koma APC ko na abu, gaskiya babu.
Kamar kowace safiyar ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa, inda yau shirin zai dora kan batun cin zarafin mata da abubuwa masu alaka. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da asubahin wannan rana. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rattaba hannu kan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26 a daidai sa'ilin da ake ta baba ko sojojin ƙasar suna kiyaye kare haƙƙoƙin ɗan adam. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa godiya saboda amincewa da dokar tallafin sojin, tare da ayyana ta da hujja kwakwara da ta bayyana ƙarfin dangantakar mu. Sannan ya ayyana cewa wannan mataki na zaman wani sako mai ƙarfi ga abokan gabanmu. Tallafin yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati take tsakiyar gudanar da binciken cikin gida kan ko ƙawayen Amurka da take baiwa tallafin makamai suna kiyaye dokokin ƙasa da kuma na Amurka. Ƙarƙashin kundin dokar tsaro na ƙasa na 20, wato NSM 20 a taƙaice, Biden ya yi wa ofishin jakadancin Amurka da ofishin tsaro umarni a watan Fabrairu domin tabbatar da cewa dukkanin ƙasashen da Amurka ta ba su tallafin soji sun cika sharuɗin da dokar Amurka ta tanada. A wani labari mai alaka da wannan kuma, Amurka ta samar wa Ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack MC. Abinda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Manjo Charlie Diaz ya shaida wa muryar Amurka kenan, an aiki da makamai masu linzami Ukraine a matsayin wani bangare na tallafin sojin dalar Amurka miliyan 300 da Amurka ta baiwa Kyiv a tsakiyar watan Maris, a cewar Diaz. Sai dai bai tabbatar da adadin makaman attack MC din da aka aike cikin tallafin sojin da aka aike na bayan nan ba. Sojojin Isra'ila sun faɗa jiya Laraba cewa za su girke bataliyar dakarun kota kwana zuwa zirin Gaza, wani mataki da yake zuwa a sa'ar da Isra'ila take shirin mamayar Rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa. Jami'an Isra'ila sun ce mamayar Rafa tana da mahimmanci ga cimma manufarsu ta kawar da mayakan Hamas. Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu sun bayyana damuwa a game da mamayar, tare da bayyana cewa yana iya haifar da bala'in kalubalen jin kai a Rafa. Sama da rabin al'ummar Gaza na neman mafaka a yankin, inda gwamman mutane suka tsere daga sauran wurare a yankin sanadiyar fada da kuma umarnin Isra'ila na sufice.
An jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Kamaru wadda ke fuskantar yaduwar cutar kendar buri wanda dan haka ta shiga hada kai da makwabtanta dan yakar mugunyar cutar wadda a baya ta firgita wasu kasashen Afirka. Daga Kamaru ga wakilin sashin Hausa Muhammadu Rabu da rahoton.
A yau an lura da sake bullar cutar a Kamaru tare da gano mutum biyu a garin Bamin da Daduwala masu dauke da kwayar cutar. Daya daga cikin majinyatan ya mutu. Barazanar ta kasance ta dindindin cikin kasar baki daya da kuma dazuzuka masu fama da zafi. Malam Sunusi na da ra'ayin cewa
ka san duk abin da ka gani a garin makwabta wata ran zaka ji ya zo garin ka. Gwamnatin kasa take yin. Gwamnatin kasa tana daukar duk matakai ta tsare kan iyaka. Duk abin da ke shiga ta fara gani. Kaga kaman wannan shi ciwon da ake samu a jikin birin nan asali a nan Kamaru ba mana horumin ka je ka arbibiri a daji ka kawo cikin gari mutane su ci naman sa ba don me yasa gwamnati ta san cewa yana dauke da wayansu kwayoyin cuta.
Ana kamuwa da cutar faran kamar biri ta hanyar saduwa kai tsaye da jini, ruwan jiki ko kuma urjin fata na dabbobi wadanda suka kamu da cutar. Yaduwa tsakanin mutum da mutum na faruwa ne ta hanyar numfashin majinyaci da mai lafiya ko kuma da wani abin da majinyaci ya amfani da shi. Dr. Amina gani take cewa
shi faran kamar biri nan cuta ne da yake kama mutum cikin lokaci ɗayan nan bai da wuyan raba. Shi faran kaman nan katukatun boti ne yake fita a jikin dan adam. Katukatu da gaske da girma da gaske kuma da yawa yake zuba firtik a jiki. In ya tashi fita kuma yana zuwa da zazzabi da zafin jiki. To a hakan in ana da cutan inna nan a lokacin in ya kama mutum a dashe su sa mutum a cikin ɗaki a rufe shi shi kadai domin kar ya zamanto da wayansu mutane ya rabe su. A zamanin yanzu ana kiran shi faran kaman biri don yanzu agun masu cin biri da masu hulla da dabbobi a jeji.
Ana kuma zargin cewa wanda wasu ke gani kareraki ne cutar ta shigo ne daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a sakamakon kendar biri. A cewar Al-Kaluma tsakanin watan Fabrairu 2023 zuwa Fabrairu 2024 daruruwan mutane ne suka mutu a duniya a sakamakon cutar wanda yara suka fi yawa.
Gwamnatin mu tana ta kokari iya kokarinta she ta sake kaman kan iyakan nan kasan kullun akwai braconiers ana fada da su har ya dawo ana cewa duk wanda aka kama ya harbi biri akwai fursunan da zai ci kai ko da wasa ka sai biri za a ce ga fursunan kaza ta kwaga abin shi da yayi sauki to gwamnati shi tazo ta sassauta abin.
Cutar ta sami sunanta ne a shekarar 1958 bayan da aka gano a cikin wani yanki na birai a dakin goje-goje a Copenhagen da ke Denmark. Masana kimiya sun imanin cewa ana samun babban tafkin cutar ne annan a tsakanin birai. Mafi karancin nau'in cutar shine Clade 2 shine kuma ya fi yaduwa yanzu. Ya zuwa yanzu mutum fiye da 97,000 ne suka kamu a cikin kasashe sama da 100. Ganin haka ne yasa kasar Kamaru tare da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suke gudanar da wani taro inda za a dauki muhimman matakai na hana yaduwar wannan annobar. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi da biyu na labaran duniya.
Cibiyar bada horo a fannin fasahohi da sana'o'in hannu wato Commission for Technical and Vocational Education Training ko kuma TVET a takaice a Ghana wata kafa ce kokwara da gwamnatin Ghana ta kafa don inganta samar da ayyukan yi bisa bayanan Dr. Fred Ofei Asamoa. Shugaban cibiyar ta TVET ya ba da hujjar da ta sa gwamnati asasa wannan cibiyar wanda ke da manufar tabbatar da cewa matasa sun koyi sana'o'in hannu. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da wannan rahoton daga Accra babban birnin kasar Ghana.
Taron na TVET wato horon fasaha da na hannu na kasa na shekara ta 2024 da commission da ke kula da bayar da horon ayyukan fasahohi da na hannu CTVET ta shirya zai yi nazarin tasirin haɗe ƙudurorin cigaba masu ɗorewa a TVET don cimma ajandar shekara ta 2030. Dr. Freda Samuwa ne babban daraktan commission ya kuma yi imani an samar da yanayi da ya dace wurin inga ta kwarewar diyar Ghana ta shirye-shiryen TVET ya ce
TVET as we all know is pivotal
Tibet, kamar yadda dukkanmu muka sani, gimshike ne a kokarin ci gaban kowace ƙasa, kuma yana bude hanyar karfafa mutane da wadatar da su. Tarunguman shirin na Tibet ya kimsar da mutane ɗaiɗaiku da ƙwarewar da ta dace ake samar da yanayi mai kyau na ƙirƙiran aiki mai ɗorewa. Wani mai bada shawarwari na muhimmin tsarurruka a ma'aikatar ilimi Professor Mike Asamwa ya bayyana aniyarsu na ci gaba da tusawa matasa ƙwarewa ya ce. Tibet na taka muhimmiyar rawa wurin baiwa matasa horo a fagen sarrafa da bunƙasa tattalin arziki a ko'ina cikin duniya. Tsarin na Tibet na samar da babban dama wa matasan Ghana su samu aikin hannu da ƙwarewa da za su bari su samu aiki da matsayi cikin masana'antu musamman a fagen injiniya. Taron na shekara ta 2024 na CTVET na ƙasa taken sani Iza Tibet gaba, ta ci gaban ƙwarewa gun samar da ayyuka masu nagarta da mutunci masu kuma ɗorewa. Radwanul Lah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas da wannan rahoto. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya amince ma jami'an Iraki su faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Wani matakin da masana suka ce kuma kwafiyar Iraqin Iran wacce ta kulla alakar siyasa mai mahimmanci da Iraki za ta kalubalanta. Firayim Ministan Iraki Muhammad Shia al-Sudani ya faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Erdogan wanda aka yi a ranar Litinin. Kudurorin da ya rattaba hannu a kansu guda 26 sun bayyana dalla-dalla yadda dangantakar ta makekeniyar tsakanin Iraki da Turkiya za ta kasance.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A ci gaba da kawo muku hira da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf wanda ke halartar wani taro a nan Amurka. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya dora da tambayarsa shin ko gaskiya ne cewa tawagarsa na kokarin ganin an kori tsohon gwamna Ganduje daga APC saboda su samu shiga APC din? Sai ya ce.
To kamar ni ban ma san me yasa kuke da sha'awar ta yin magana akan tsohon gwamnan jihar Kano ba Ganduje. Kamar yadda ne maka bayani, kowa yana da nasa ra'ayi kuma kowa yana da jam'iyyarsa. Mu yanzu a jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar NNPP a ƙarƙashin ta aka zaɓe ni a matsayin gwamna. So da haka babu wata magana, suna tasu ta APC muna ta mu ta NNPP. Amma duk abin da zai taso, mu babban abu da muke so shine ni a matsayi na yanzu gwamna ne na al'ummar jihar Kano. So da haka duk abin da zai kawo wa jahata rashin kwanciyar hankali, to tabbas ne sai na tabbatar da cewa wannan abun mun kawo da shin Allah da. So in ka ga ana zaune lafiya a Kano ana menene magana ce ta gwamnati tana son al'umma su samu walwala, su samu kwanciyar hankali, su samu annashuwa na abubuwa da suke yau da kullum. So da haka babu magana akan cewa wai hanya ce ta ko a koma APC ko wani abu, gaskiya babu.
To a kwanan nan gwamnatin ka ta naɗa ɗan tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin kwamishina. Abin da ya janyo cece ku ce a faɗin jihar da ma kusan Najeriya gaba ɗaya, me za ka ce dangane da haka?
To ni wani abu yana ban mamaki. Na ɗaya dai ɗan sanata Rabiu Musa Kwankwaso ai ba ɗan da na haifa ba ne. Kuma sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya yi gwamna karo na ɗaya, ya yi karo na biyu, me yasa bai sa ɗansa ba? Kuma wannan mutumi da ake magana shi Mustapha da ake magana, na ɗaya dai yana da karatu, na biyu shekarunsa sun kai a bashi. Mutum nawa ne suka riƙe kujerun gwamnoni ko shekara a ce 30 ba su kai ba, ballantana kujerar kwamishina? Mutumin da ake faɗa shekarunsa 40 a duniya. Na uku shine ko ma menene za a faɗa, muna da tsari da yadda muke ɗauko kwamishinoni da suka cancanta da kuma daga gurare daban-daban da kananan hukumomi. Shi Mustapha da kake magana ya fito daga shiya ta wato Madobi da garin Malam Dakura. So da haka ni na bawa shiyar Madobi garin Malam Kura wannan kujera wacce babu commissioner daga wannan, nace su fito min da mutum da suke so. Mutane jagorori sun zauna daga wannan shiya Kura Madobi garin Malam sun ce su suna ganin cewa ga wannan mutumin shi ya dace. So da haka kaga aini ba ni da iko da zan ce musu waye ba zai ba ko waye zai, amma su suka fito da shi kuma su suka yadda da shi kuma sun yadda cewa ya cancanta. Mu ma kuma yanzu mun yadda cewa ya cancanta tunda shekarun sa sun kai a bashi, yana da ilimin, yana da komi. Wannan shine kawai dalili, amma ba wai wani son zuciya aka dauko aka ce an bayar ba. Ya cancanta ne a bashi, kuma mutanen shiyar sa suka fito da shi, ni kuma na karba na mina kuma na bashi.
Gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano Najeriya a hirarsa da Muhammad Hafiz Baballe za a ji ci gaban hirar a shirinmu na gaba. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka ton ka hui ba.
Zamu ne da cin gaba da irin jama'a, kowa babansa kadai sani, haka kowa uwarsa kadai sani gaba da. Amma kuma a ce yau kai ka mutu, ka bi ayyanka cikin damuwa, uwa ba sana'a ba aikin, to ya kake so a yi musamman ka basu shekaru 4, 5, 6.
Mazan wannan zamanin ba su so su dauki nauyin duka. Su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da ƴaƴanku, koya musu sana'a ko kuma fa basu su yi aiki kafin mu aure su, ba haka ba za mu aure su ba. Duk wanda baya son aje waje a ce ai gashi yana duka, ya bar duka. Amma kai duka, za mu je waje za mu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan masu saurare na biye da mu, mun gabatar da batun cin zarafin mata, wata matsala da aka dade ana fama da ita tsakanin al'umma, musamman tsakanin ma'aurata, inda sau da dama waɗanda ya kamata su taka rawa wajen ganin sun yi wa zaren tufka suke kauda ido. Ganin yadda lamarin ya fara kaiwa ga na ƙasa abokan zama, har waɗansu lokutan ma da rasa rai ya sa muka ga ya dace mu sake komawa kan wannan batun. Yau ma muna tare da Barista Hassana Mai Rigatula, ma'aikaciya a ofishin shari'a na Najeriya, da 'yar gwaggwarmayar ƙwato wa mata 'yanci Hawwa Abdullahi Gambo, sai kuma Lawali Ibrahim Babangida, ma'aikacin gidan talabijin na Wonderland da ke birnin tarayya Abuja. Malam Lawali ya fara tsokaci kan batun hana mata aiki da waɗansu maza ke yi lokaci ya ƙwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Yadda za mu ne zo gaba ɗaya, zumunci ma ya ja baya bari, in ka mutu ka bar zuri an ka wani ɗauki ɗayo na rasuwa, idan ka mutu ya kowa takan sai ki gaba ɗaya. Hakan ma kina ji labarin Barisa, ƴan uwan ne ma suka zo suka fara wawushe abin da marigayin ya bari, balle ma su ɗauki ɗayo na family iyalansa gaba ɗaya. To shin ga misali, yanzu dole ka bar matarka ko ta yi aiki ko ta yi kasuwanci, domin ko bayan ba ka raye ka iya ɗauki ɗayo na kanta da kanta. To shin ga wannan abun ina ga an yi shi ne a lokacin can baya, ba yanzu bai kamata a yi shi ba, saboda lokacin can baya zaka ga irin a gida ma ba yaya da kane wani bai san ma waye babansa ba, kuma irin komai tare ake gaba ɗaya. Zamani ya canza gaba ɗaya, irin jama'a ba sa wannan abun gaba ɗaya, kowa babansa kadai sani, haka kowa uwarsa kadai sani gaba ɗaya. Amma kuma a ce yau kai ka mutu, ka bi ayyanka cikin damuwa, uwar ba sana'a ba aikin, to ya kake so a yi musamman ka basu shekaru 4, 5, 6 a wannan shekaru.
To kananan yara,
kananan yaran kenan, misali ina za su je karatun su, abincin san su, stress su, abubuwa da dama da ya kamata a ce ka bar matarka da sana'a ko don su, domin haka ya kaurace mata cin zarafin ƴan uwa, cin zarafin mai gidan hayan da ake zaune a cikin sa, da kuma zuriya gaba ɗaya baki ɗaya.
Hawa, baya ga labarin namiji ya ci zarafin mace ya kai ga dukanta, wayene irin rahotanni kike samu na cin zarafin mata ko cin mutuncin su a gidajen su?
Akwai da yawa, abu ne wanda kowa ya sani har gobe yana faruwa a cikin al'ummomin mu. ina so in dan yi tsokaci kadan a bisa abinda yar uwa ta Barista Hassana ta faɗa na rahoton da suka samu kwana-kwanan nan na ma'aikacin banki da matar shi da ƴaƴan shi suka yi mishi duka. Wato shi cin zarafin mata, abin da ake cewa violence, gender based violence da kuma violence against women and girls, wato abu ne da ake cewa abu ne kamar da'ira. Kin san da'ira is a cycle. Da'ira ce wacce take zagayawa sai ta shafi kowa. Namiji yana ganin kamar yanzu shine mai gida, shine mai fada aji, shine wanda yake da karfin iko, zai iya taka kowa, zai iya yin komai. To yayi shuka ne wanda zai juya ya zagaya ya da'irar ta kare ke ta dawo, za ta zo sai ta ko baya nan sai ta shafi wani nashi. Mu koma ga batun da batun barista ta fadi na ma'aikacin banki. Ina tabbatar miki barista, idan aka zauna aka yi kokarin bincike, za a gano cewa ai ba rashi ne yasa suka yi mishi haka ba. Akwai wani dalili daban, kuma dalili daban din baya wuce kan cewa shi ma haka yake yi.
To arama masa kenan
yana da rashi bane. Saboda dukkan mace da ta zauna da namiji na tsawon shekaru ta yi ayaye da shi, ba za ta taba zama ta kalli wani yayi mashi haka ba, ballantana a ce ita ne da abin da ta haifa. Akwai dalili shi ya koya musu. Amma wannan ya na bar muku kuje ku bincika ku gani. Mu koma ga batun shi ainihin tambayan da kika yi. Banda duka, kisa akwai abin da ake cewa economic abuse na kaman abin da dan uwana malami ya faɗa. Kai ne mai kawowa, kai ne mai karfin iko na kudin da zaka kawo na masarufi da komi, ita bata san komi ba, bata iya komai ba, saboda ba a koya mata ba. Har gobe
shine ainawiyar rataya a wuyansa.
To kinga ma maganan shine nauyiyar rataya a wuyansa. Haka ne ake har gobe. Har gobe ayaye mata musamman a arewa ba a barin su su karatu, wasu ba a barin su su aiki, za a musu aure. To idan dai har namiji mazan wannan zamanin ba su so su dauki nauyin duka, su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da ƴaƴanku, koya musu sana'a ko kuma ku basu su yi aiki kafin mu aure su, ba haka ba za mu aure su ba. Sannan ne mazan za su ji, in ba haka ba dan mu muna ta fadi sai su karkade hullun su je su yi abin da suka ga dama, ƴaƴansu ne za mu hana su. Amma idan mazan da suke aure suka kyawo ranfa, dole su tsaya su tarbiyyantar da ƴaƴansu, su ilmantar da su, su sa su a makaranta, su kuma koya musu sana'a kafin su aurar da su. To har gobe ana aurar da ƴaƴa ba karatu ba sana'a, dole ne ko tara ta ya wuyarka, ka auri yarinya dan ya ga bata san komai ba, bata iya komai ba, dole ne ka dauki nauyinta. Kuma in kana so ta iya abu, dole ne saboda ta taimaki ƴaƴanka nan gaba, dole kai ne zaka koyar da ita. Har gobe a tubalan da muke kenan a arewa, kije ki aure a ɗaya, kije ki karatu a ɗakin ki, ko kuma duk abin da zaki yi ki a ɗakin ki, abin da iyayenmu suke cewa kenan, ba laifin yara bane.
Barista, barin zo gare ki, na san a shiyar inda kika kware kika yi wannan aiki, kin haɗu da ƙorafe-ƙorafe na maza da ƴaƴa mata da irin waɗannan abubuwan suka faru a cikin gidajensu. Shin a da ba ma jin irin waɗannan labaran, me yasa yanzu suka fi yawa?
Ito, a zamanin da iyayenmu na da damriya, suna da jimriya, suna da haƙuri, sannan kuma suna da godiya da ƙalilan da suka samu. Sannan kuma in kika duba mu a yanayinmu na yanzu, komai ya canza. Zamaninmu da nasu ba ɗaya ba ne. Mazansu suna da imani, suna iyakacin ƙoƙarinsu su gan sun kawo komi gida, komi ƙanƙanta. Mazan namu na yanzu, wasun akwai kuɗin za a fita ne a ji a kashe mai yan iska a bar ku a gida, sai kukan naira 20 da dawon naira 10 kafi zabuwar naira 5. A dawo gida kuma a tayar miki da hankali, a ce biki dafa abin da ya kamata, ba za ki yi wasata ne ko za ki je ki ƙaruwanci ba, mu gaje shi ba kasan arewa. Kin gan dai zamaninmu da na iyayenmu ba ɗaya yake ba. Abu na biyu shine, kamar yadda ita yarwata ta ce, ba a ɗauki ilimin ƴatan mace a arewa da muhimmanci ba.
Har yanzu,
lungu da tsako-tsako, ba a ɗauki ilimin ƴa mace a kasan arewa, ina faɗi da babban murya, ina son manyanmu na arewa su ji. Ba a ɗauki ilimin ƴa mace a kasan arewa da muhimmanci ba, shi ya sa ƴaƴanmu mata in suka yi aure ba sa jin daɗi. Domin duk ƴatan mace wanda ta samu ilimi, ta samu abin yi, babu yanda namiji zai ci mata zarafi, za ta kwace ma kanta yanci. kina da kudin ki ki a ce abin da kike so ba reni bane amma yayin da baki da shi dole ne ya zama dole ne ki hakuri ki abin da ya kawo da shi haka zaki amfani da shi ke zaman ki za a je shani anguwa sai kin zo ki tsaya mamiji ya san miki kudi ki je shani anguwa in baki je ba in dangin miji ne a ce ai don ba gidan ku ba shi yasa baki je ba ba za su kuma san cewa baki da shi bane dan uwan nasu kuma bai baki ki je ba mu a arewa mun gaji zuwa shani kowa ya sani
al'ada
al'ada ce an yi su an aihuwa dole ki je suna aure bikin aure dole ki je bikin aure ki kuma rike abu a hannu to baki da shi me zaki kai yan uwan miji kuma ba za su so su ji cewa kin taho gurin babu komai a hannu ba ba za su kuma gane cewa shi wannan dan uwan nasu bai baki ba sannan dan uwan nasu kuma bai zai so ki gaya musu cewa bai bayar ba to duk wanda baya son a faɗa cewa bai bayar ba ita bayarwa yawa duk wanda baya son a je waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka za mu je waje za mu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa ai wanda baya son a fidda maganar sa kare yi abin da bai kamata ba sai kai abin da ya kamata cikin gida saboda kar ai amma kai abin magana za mu yi magana
Musake hali yayi Mumaza musake hali yayi
To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da Hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim baban gida da wakilinmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa da daidaita sautin shirin da bada umarni a madadin Siddika Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarar
a gaishe ku da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rataba hannu akan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26 a daidai sa'ilin da ake tababa kan ko sojojin ƙasar suna kiyaye kare haƙoƙin dan adam Ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa godiya saboda amincewa da dokar tallafin sojin tare da ayyana ta da hujja kwakwara da ta bayyana ƙarfin dangantakarmu sannan ya ayyana cewa wannan mataki na zaman wani sako mai ƙarfi ga abokan gabanmu. Amurka ta samar wa Ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack MC. Abinda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Manjo Charlie Diaz ya shaidawa muryar Amurka kenan. An aike da makamai masu linzamin Ukraine a matsayin wani bangare na tallafin sojin dalar Amurka 300 da Amurka ta baiwa Kyiv a tsakiyar watan Maris a cewar Diaz. Sai dai bai tabbatar da adadin makaman attack MC din da aka aike cikin tallafin sojin da aka aike na bayan nan ba. Sojojin Isra'ila sun faɗa jiya Laraba cewa za su girke bataliyar dakarun kota kwana zuwa zirin Gaza, wani mataki da yake zuwa a sa'ad da Isra'ila take shirin mamayar Rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa. Jami'an Isra'ila sun ce mamayar Rafa tana da mahimmanci ga cimma manufarsu ta kawar da mayakan Hamas. Amurka, Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu sun bayyana damuwa a game da mamayar, tare da bayyana cewa yana iya haifar da bala'in ƙalubalen jinƙai a Rafa. Cibiyar bada horo a fannin fasahohi da sana'o'in hannu wato Commission for Technical and Vocational Education Training ko kuma TVET a takaice a Ghana, wata kafa ce kwakwara da gwamnatin Ghana ta kafa don inganta samar da ayyukan yi. Bisa bayanan Dr. Fred Ufei Asamoah, shugaban cibiyar TVET. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya amince ma jami'an Iraki su faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, wani matakin da masana suka ce makwabciyar Irakin Iran wacce ta kulla alaƙar siyasa mai mahimmanci da Iraki za ta ƙalubalanta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta tayani gabatar da shirin. da producermu Dadi Balawi, sai kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.